haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdul ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin ka muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin ƴan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin ƴan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida.
Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin ƴan jarida sunana Zahra Aminu Fage a makon nan ne kungiyar ƴan jarida ta Najeriya reshen jihar Kano dake arewacin kasar ta shirya taron lakcin tunawa da tsohon ma'aikacin gidan rediyon murya Amurka kuma mataimakin shugaban kungiyar editoci ta Najeriya wato marigayi Malam Umar Sa'idu Tudunwada wanda ya cika shekara guda da rasuwa kwarewarsa a fannoni daban-daban na aikin jarida da yada labarai ya baiwa marigayi Malam Umar Sa'idu Tudunwada damar da gudunmawa a bangarorin radio da television da kuma jaridu da mujallu baya ga gabatar da makalar tarukan karawa juna sani da horaswa a ciki da wajen Najeriya Hajiya Sa'a Ibrahim shugabar kungiyar kafofin labarai na radio da television ta Najeriya tace muradin bada horo ga ma'aikatan yadin labarai domin su goge akan aikin su na daga cikin burin marigayi Malam Umar Sa'idu Tudunwada a tattauna nawar sai da wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari
Hajiya gashi kun tsara wannan taro kuma kina kan gaba a matsayin kin shugaba me zaki fara ga mana game da shi Umar Sa'id
so Umar Sa'id Tudunwada mutum ne wanda yayi rayuwa mai tsafta saboda ya zama mutum ne da yake kula da haƙƙin aikin sa da kuma haƙƙin jama'a da yake aiki da su tun ma kan ya zama shugaba mutum ne wanda bai san abin da muke cewa a maja ba yana kula da haƙƙin aikin ne yana kula kuma da haƙƙin wanda suke tare da shi sannan kuma da aka fara girma a cikin aikin yake ta ba mu shawarwari ne yanda zamu dadda kimanta aiki ya zama mu san wani aiki ba sai wannan saboda haka ya kamata lalle mu kare martabar aikin nan kuma zamu kare martabar aikin nan ne ta yin tarika na kara juna sani saboda waɗannan yara da suke shigowa aiki wani yana shigowa aiki ne saboda wanda ya kafafan yada labaran nan da muke da su kala-kala wani yana shigowa ne saboda dan uwansa ne ya kafa wani yana shigowa a daga makaranta ya shigo lokaci guda da Allah ya sa ya samu to da ita kuma yanzu da kafafan yada labarai da yawa to kaga samun aiki zuwa din da yawa suna samu yace tunda ana ta dakaruwa wasu kuma ba su da kwarewa akan aikin sosai yana da kyau mu dinga duba su mu dinga dan wannan training akai-akai ba kawai sai lokacin zabe muke yi wa yara training ba domin abin ya mike to wannan yana daga cikin abubuwa da suke a cikin ranmu muke ganin kuma inda ya kamata mu haɗu mu taimaka muna kukan mu da suwarsa to me yake so ya ga yayi ya cimmawa mu ma mu taya tunda shi tasa ta kare alhamdulillah
zaki kwatanta yanayin aqidarsa ta aiki da lokacin da yana karamin ma'aikaci misali da kuma yadda ya zama shugaba a wannan fanni na aikin jarida da yada labarai
ai kamar yanda na ga maka shi tun farko ba mutum ne mai wasa da aiki ba ai shi Bahaushe yace juma'a da zai kyau tun daga Laraba ake gane ta saboda mutum ne da bai san wasa da aiki ba ka san yanayi na da yanda aiki yake kana samun jajircewa da horo kana kuma tashi da shi shiwa gabaninka suna sa maka ido suna tabbatarwa in ka bauɗe nan su dawo da kai kan hanya mu da haka muka tashi kuma saboda haka mun ka goge akan haka din haka kuma shi ma ya taso haka ya goge akan aiki yana da jajircewa matuka akan aikin sa shi yasa dan karamin lokaci da yayi a matsayin sa na shugaba a gidan rediyon Kano Allah ya bashi dama ya tada ita tunda ya shiga ba ta taba kwantawa ba yanda take shiru har ana mata lakabi da shiru in ka ji gudin nan tunda ya shiga lokaci kankani ya dukufa yayi abin da yayi kuma aka waye gari ya ba guri ma'aikatan gurin nan suna kukan rashin sa
Hajiya kina saye da hula biyu kina shugabancin gidan talabijin na jihar Kano kuma kina shugabancin ita wannan kungiya ko cibiya ta rumfar hukumomi ko kuma gidajen radio da talabijin na kasa baki da wannan bacin training kusan duk duniya shi ake magana dan a samu kwarewa wannan irin tsari kuke da shi wajen ganin cewa waɗanda suke tasowa yan jarida na kasa sun taso da nan training domin a kare himar aikin kamar da kike faɗa kuma shi a gidar shi kuma
ka san mu a Kano Allah ya mana wata ilhama sai muka zauna a tsakanin mu sai muka ce mu hada kanmu mu yi kungiya ta shugabannin kafafan yada labarai na Kano shugabannin nan ba ruwan mu da kai dan ma'aikacin gwamnati kafar yada labarai ta gwamnati ce ko mai zaman kanta duk gaba ɗaya mu sai muka hadu muka yi zabe muka ce zamu dinga daukan mutum daya zama shugaba bayan wani lokaci mu kuma wani mu dinga yin karba karba dai to kaga sai ya zama mana mai sauki tunda kowa yana ciki duk kafa yada labarai da suke Kano shugabanta member mani to kaga abu ne mai sauki muka zauna guri daya muka yi ko gobe zamu yi mitin insha Allah saboda ma mu tabbatar mun dora akan abinda muka san zai faranta wa USC shine a bada wannan horo domin a dada inganta aikin jarida
shi kuwa Ismail Amai mai zare tsohon shugaban kungiyar yan jaridu reshen jihar Kano yace
ni na fara sanin Malam Umar Sa'id Tijin Wada kusa da kusa a shekarar 1989 lokacin yana aiki a gidan talabijin ni kuma ina bare ma a radio Kano kafin zama cikakken ma'aikaci bayan na gama samun horon sanin makama aiki to a lokacin ne idan muka tawo muna wato masu dauko rahoto shi yana editor kuma yana babban mai dauko rahoto to wani lokacin idan muka zo inda na san shi tunda alakar aiki kai magana to idan muka zo da wani labarin kawun muna tsoro sai ci a ai haka za a saka kaza kaza ni a matsayina na editor an zo ni za a kama ya ba mu irin wannan kwarin gwiwar kaga ina magana shekara 31 ko fiye da haka to bana iya mancewa akwai lokaci da muka yi wani labari da mu da yan talabijin din da yan radio abu aka kari ya so ya tashi to daga ƙarshe sai ce aini za a tambaya yanzu ma akwai wani aiki a Kaduna zan ba da shawara a tura ku tafi mu kuma mu za mu je mu muka yi lefi duk labarin aka yi editor ne ake tuhuma ba shi wanda ya dauko labarin ba sai editor ya yarda sannan labarin zai wuce to wannan gaskiya kwarin gwiwa ne a aikin jarida kuma sannan na zo na sake sanin sa kamar a shekarar 1992 a siyasar jarida kenan muna abin da ake kira camp din mu daya ma'ana wato lokacin ya taba tsayawa sai neman sakataren kudi bai nasara ba daga ɗaya bangaren namu to da shekarar da sai aka tsaye da shi sakatare na ita kanta kungiyar yan jaridun ta jiha shine miji ta sai kaga abin da Allah ya baka kenan ba ma sakataren kudi ke so kai ba kamar da ka faɗa a wannan lokacin ne aka samar da ginin sakataren yan jaridu wanda yanzu take muke aiki da ita a nan ma ni ma na zauna ne sakatare ne shugaba
me zaka iya cewa abin da ya bari na baya da za a iya cewa watakila za a yi koyi da shi kuma an yi koyi da shi watakila yadda wannan fanni na aikin jarida ya shiga kalubale iri-iri zai taimaka wurin warware wannan kalubale
babban abin da ya bari shine san horaswa da sake horar da yan jarida domin shi aikin jarida kullun so yake a koya maka ba dan baka iya ba sai dan aiki ne na ilimi mai zaman kansa ita ma makaranta ce a nan muka yi tarayya da shi cewa idan ma baka zuwa kai ta horar da su yan jarida a cikin gida ko kuma a ku hadu kaman gidajen radio talabijin masu zaman kansu da kuma na gwamnati idan ba a haduwa a ce za a irin wannan horar to za ka ga cewa babu abin da zaka
horar na cewa kai ma zaka iya shiga a dama da kai a fagen aikin jarida na duniya. To gaskiya ya ba da karfin gwiwa koyarwa da sace koyarwa da horaswa a aikin jarida, wanda shine yanzu abin da muke fata cewa shugabanni na sassa daban-daban na kafafen yaɗa labaru su sake damara. Kamar misali duk waɗanda yake matakin maraja kamar inda muke yanzu, idan yaje kwas, kwas din ba nasa bane, za mu a gaya masa kwas ne na mabiyansa. To muna ba da shawara ga kafafen yaɗa labaru su dinga daukan nauyin yan gida, suna ba su dama su zo su koyar da abin da suka koya. Wannan zai sa ilimin ya ci gaba da yaduwa, kuma alhamdulillahi wannan shine abin da ya bari, wanda gaskiya zan fice na
nan shirin dandalin ɗan jarida na wannan mako zai dasa aya. Sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, musamman wakilin muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari, ni Zahra Aminu Faki ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Agai da Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Maganar abin da ake rubutawa kan tana da daban, maganar abin da yake faruwa a sarari daban. Misali, yanda aka faɗi wannan operation kan akwai maganar zance, akwai maganar aiki.
Yanzu ne na ga bayin mamakin da aka kama shi bai. Idan har mutum ni na san abin da na sani, na san irin kudin da aka kakkashe a yaki da tsaro.
Kuma barkan ku da wannan lokaci da sa zuwa da kowa da sabon shirye na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kallau kamar da muke a nan Washington DC. Yau za mu kawo muku kashi na biyu na muhawara da aka gwaza tsakanin Nasura Ashiru Sharif, babbar kusa na kungiyoyin matasan Najeriya musamman arewacin Najeriya, din da kuma Barista Aliyu Abdullahi, wato hadimin shugaban kasa Muhammadu Buhari, dangane da wayar da kan jama'a da kuma aiki da kafofin watsa labarai na yan jaridu. Daga cikin abubuwan da za ku ji an taba a yau, akwai zargin cewa galibin duk maganganun da kungiyoyin tsaro musamman sojoji suke yi na cewa suna samun nasara kan yan ta'adda da barayi da sauransu, abin akan takarda yake. Sannan kuma akwai zargin cin hanci da rashawa da ake yi dangane da irin korafe-korafen da ake ji suna fitowa daga su sojoji din. To ba tare da bata lokaci ba, bari in maida ku ga su baƙin namu, inda za ku ji shi Aliyu Abdullahi, wato lauya kuma mai wakiltar gwamnatin Muhammadu Buhari, zai fara da kare gwamnatin dangane da zargin da ake mata na cewa ba ta tabuka komai domin magance harkokin tsaro a arewacin.
Sura Ashiru Sharif, kaga yayi dogon bayani dangane da abin da kai tambaya cewar me gwamnati ke yi, kaga wasu yanzu da amsa da aka baka?
Wato kamar abin da ya faɗa ya ce yanzu a nan wannan Northwest cewar ga shirin tsaro da aka kakkawa, wato maganar abin da ake rubutawa kan takarda daban, magana abin da yake faruwa a sarari daban. Misali, yanda aka faɗi wannan operation kala hudu din nan, idan har operations din nan ana aiwatar da su ana yin su, me ya janyo har yanzu ake samun wannan kashe-kashen? Kuma in har wannan operations nan guda hudu suna nan, me ya kawo a ce ɗan jam'iyyar APC, wato member a majalisar wakilai ta jihar Katsina, ya tashi fito ya jawabi ya ce su mutanen yankin su duk lokacin da waɗannan yara suka kawo musu farmaki su kirawo jami'an tsaro na Najeriya, amma jami'an Najeriya ba su iso ba, amma da sun kirawo jami'an kasar Nijar na tsaro sai ka gansu sun zo sun fafata da yaran sun kore su, amma jami'an tsaron Najeriya ba su ba. Abin da nake so ka gane a nan gurin shine, wato akwai magana zance akwai magana aiki shi yanzu misali in ce maka ina jin yunwa kace ni a bar sai an jima misali ni na san irin yunwar da nake ji kai kawai jinta kake a baki so da haka kaga kaida abin da zo na maka shine mu mutanen kasa da zahiri zamu aiki mu ga cewa ana ruguza waɗannan abu ana kassara karfin su shine zamu yi da cewa wannan operation kaza yana aiki operation kaza yana aiki operation kaza yana aiki
a nan ashiru shirif idan muka duba cewa tun zaka yi Najeriya ba samu gwamnatin da ta kashe zunzurutun kudi a shanin tsaro kamar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ba ko da ke na san satin da ya gabata ma kotun soji ta kori wani general da aka samu da cin kudin wannan operation din a wato tsohon GOC na Sokoto kamar misali ba za ka yi wa shugaba Buhari uzuri cewa yana iya kokarinsa amma wasu ne suke kaman kawo zagon kasa a cikin abin da ake yi
waye kawo ne suke kawo zagon kasa waye kawo ne suke kawo cikin zagon kasa
shi kamar wannan jiwa sun misali da ya cinye kudin tsaro a Sokoto kaga shi ai ba Buhari bane kawo shi wato ya bi mataki ne rakai wannan mutumin a gidan soja
to na yarda in wannan ai shi maganar zancen kudi da ake cewa an kashe an kashe kudi shi Buhari soja ne ya kuma san capacity na sojojin sau nawa yaran sojoji suka yi bidiyo suke watsawa duk kasan nan koko duk duniya ma ake kallo social media suna nuna cewa allowances da ake kamata ma a basu nasu ba a basu har sun yi bidiyo suna faɗa abinci ma suna samun matsala na abinci da sauransu sau nawa jami'an tsaron suna fitowa suna nunawa su nuna cewa ga irin bindigogin da suke amfani da su ga kuma irin bindigogin da yan boko haram suke amfani da su koko ɗin yaran yan ta'addan shi wato karfin makamin su waɗannan yan ta'addan ya haura karfin makamin su sojojin Najeriya to ai kamata ya ce shi shugaban sai tsaya ya bi diddigin kuɗin da yake kashewa ina kuɗin nasa suke ina kayan sannan na biyan su a lokacin da gwamnatin shugaba take magana ta siyo makamai tsohon minista na special duties wato SAN wannan oh my god mutum birnin Kebbi wanda ya minista gwamnatin Turaki Tanimu Turaki ya fito ya ce duk makaman da ake aiki da su a yau a Najeriya ya kalubalanci za a cikin 2018 ne nake so ko cikin 19 farkonta ice duka makaman da su gwamnatin su ta siya ne ice idan gwamnatin APC ta ce ta siya makamai ta kawo invoice a kafa mai labarai faɗi wannan ice yana kalubalanta su kawo invoice daga sai na siyan makamai ya gani ice duk makaman da suke zuwa da ko wanda aka yanzu ice order ce da su ne suka yi ta tun a baya kaga wannan sai nuna mana to ina shi din nasa kuɗin da yake kashewa kamata yi in ya kashe kuɗin ya bi kuma barin faɗa mana guda ɗaya mutane ba sa fahimta wani abu a gwamnati gwamnatin Najeriya tana fitowa ta ce a budget ta ce na ba wa ma'aikatar jami'an tsaro Ministry of Defense kenan na ba su mukaddara ta ba su naira biliyan 500 a wannan shekara misali nake baka amma ka je ka duba tun daga 2015 zuwa yau 2020 babu wata ma'aikata ta tsaro da aka ce ga kuɗin da aka faɗa a budget din suka samu sama da kaso 30 na wannan kuɗin a wannan shekara na ɗan sanda IG ya fito da kansa ya faɗa
Farisa Ali Abdullahi a Nastura ce ina invoice kuna da invoice din kun sayo kayan yaki a Najeriya
yanzu ne na ga bai mamaki da aka kama shi bai ka gashi saboda idan har mutum ni na san abin da na sani na san irin kuɗin da aka kakkashe a yaƙi da tsaro a Najeriya kuma akwai zamanin da ya wuce lokacin tsohon shugaba Jonathan da ba zai ma iya ba ƙasar da ta dace ita mishi da makamai gaskiyar magana kenan ka a kawo maganar 'yan siyasa irin su Kabiru waye Kabiru tunami Tanimu Turaki wanda suka cinye kudin Najeriya suka kwashe kudi sannan har mu zawo muna
ma wannan zargi ne kana da hujja wannan zargi sashi
a point of reference muna make issue point of reference
abin da kake cewa wannan zargi ne kana da hujja ci kudi
yanzu nan zan ga maka ai
kuma ba a kan wancan masa hukunci ba
maka yanzu a looked shekarun da Jonathan yayi ana ya sai mu kama a ina aka sani makaman me yasa aka kule da suki na ake tuhuma shi har yanzu kudin da aka bashi a sai makamai aka raba aka yi siyasa da shi jami'ar PDP suka raba suka yi siyasa da shi mutane nawa suka karbi kudi 100 million
duka zargi ne
ina gama amma ɗan Najeriya ai ba za su manta ba ai kuma sojojin Najeriya ba za su manta ba mun san ina zuwa Hassan Kaina mai nan mun san lokacin da sojoji da suke yaki suke gudu suna yarda bidigogi suna shiga a kasar Cameroon suna kiran shi tactical maneuver mun san lokacin duk abin da ya faru barin kara ga maka babu kasar da ta tsayarwa gwamnatin Jonathan Makamai a kasar America ita ce tafi da allies din saboda in America ba za ta tsayar ma da makamai ba ba za ta bar kawayenta kasashe kawayenta su tsayar ma da makamai ba akwai abu da ake kira Leahy Act Leahy Law wani doka ne da wani senator na Congress din America Senator Leahy ya kawo yace duk kasar da ba ta da records na human rights na kare rajin haƙin bil adama mai kyau ba za a tsayar mata da makamai ba a lokacin Najeriya ba mu da record mai kyau na rajin kare haƙin bil adama saboda haka aka hana tsayarwa gwamnatin Jonathan Makamai har kamanta a lokacin da ya ba wa wani tsohon shugaban kungiyar Krista na Najeriya Orisa Japo ya ba shi kudi da jirgi ya tafi South Africa ta black market a sai kayan makamai da yaje sayan makamai daga nan gwamnatin kasar South Africa ta kama kudin ba makaman babu kuma ba kudin ba makaman so a ga mu a yaushe ne gwamnatin Jonathan suka saya a wani gaza suka saya makaman gwamnatin Jonathan ba su sai makamai komai ba amma zan baka misalin abin da muka saya anan da har sai da abin yaje National Assembly majalisar dokoki aka tattauna aka shama gogarmaya aka yi langa maka ka cinna labarin Super Tucano jet helicopters ne na yaki wayannan sabbin helicopters na yaki wayanda sai kasashen da suka ci gaba suke amfani da su shugaba Muhammadu Buhari yayin zun kudin yace zai amfani da kudin da ake kira kudin da ake sawa a excess crude account wanda yake ake aje shi a sovereign wealth funds a NSIA wanda ba sai ɗan National Assembly sun zo sun yi kudiri ko kuma sun bada approval akai ba yadda zai amfani da shi sai har su ɗan National Assembly suka ce a'a sai an kawo maganar nan yace no yana da damar amfani da wannan kudin so domin yana so America saboda dalilin da yasa ta cire takunkumin da ta sa a Najeriya saboda Leahy Law akan tsayar da makamai wa Najeriya ta cire shi a farkon hawan Abacha a lokacin da ya fara meeting da Obama shi kanshi yanzu haka President Trump na yanzu na America shi ma yace ba da ma wannan niyya kurin na tsayar yana nan aka ba su yanzu jira da su fara zuwa
jama'a nan zamu ga biki a wannan lokaci a wannan kashi na biyu na muhawara da muke kawo muku da ake yi dangane da tabarbarewar shanin tsaro a Najeriya musamman arewacin Najeriya din to in Allah ya kamu mako na gaba zamu dawo mu ci gaba inda kuma za ku ji an tabo maganar wato hare-haren da ake cewa sojoji suna yi amma ba sa samun nasara inda ake so a nuna cewa ai majalki ɗaya ne soja suke da shi wanda in yana mai duguri ba zai iya kai hari a katsina ba sannan kuma akwai tambayar da ɗaya daga cikin masu muhawara din zai yi ne cewa me yasa su hukumomin tsaro na Najeriya ba su amfani da wayar tarho wajen bin diddigin inda su wannan 'yan ta'adda suke kamar da aka yi a Ghana yanzu a madadin su bakin namu musamman shi Nasura Ashiru Sharif da kuma Barista Ali Abdullahi sannan kuma da shi Hassan Maina kai na wakilin mu kenan Abuja da Ali Mustafa Sakwato ne ke muku ban kwana daga Washington DC ku huta lafiya
Da masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.